daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 41 da 31 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar View Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkan mu dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8:30 kina gogon Ghana, karfe 3:30 na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani mahari dauke da adda ya farma wata makarantar primary a Maiduguri.
Muna samun information a gefe-gefe, wani yara sun gurɗe, wani yara to ka ala-ala ne wasu ne saboda an tattaro su a da.
Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan matakai ya kamata a riƙa ɗauka wajen samar da kariya ga makarantu? Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Kada a manta. Sai an saka alama ƙari, wato plus, sannan sai a jiro lambar. Sannan muna ɗauke da labarin wasanni, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. A cikin satukan nan, shugaban Amurka Donald Trump na iya bayyana sunan daraktan hukumar leken asiri ta ƙasa, wato CIA Mike Pompeo, da ya mai gurbin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Kamar da rahoton wasu kafafan yada labarai ke rawaito manyan jami'an gwamnati na faɗi a yau Alhamis. Kafafan yada labaran Amurka da dama ne suka rawaito cewa an daɗe ana tunanin garan bawul ɗin manyan jami'an tsaro na ƙasa, amma ba a fayyace matakin da Trump ya ɗauka ba. Yayin da aka tambayi Trump game da makomar Tillerson a wata gajeriyar tattaunawa da manema labarai a White House, ya ce, "Yana nan, Rex yana nan." Shugaban bai yi wani ƙarin bayani ba. White House ta nuna rahoton maganar Tillerson ba wata magana ce mai muhimmanci ba. Mai magana da yawun White House Sarah Huckabee Sanders ta ce, "Kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, babu wata sanarwa akan al'amarin a wannan lokacin." Sakatare Tillerson zai ci gaba da jagorantar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, sannan baki ɗayan ma'aikatan gwamnatin Trump sun mai da kai ne akan nasarar da gwamnatin shugaba Trump ta samu a shekarar farko. Rahotanni na nuna cewar akwai shirin ɗan majalisar dattijai na Arkansas, Tom Cotton, bai goyon bayan Trump akan harkokin tsaron ƙasa, shi zai mai gurbin Pompeo a matsayin shugaban CIA.
Ministan sadarwar Kamaru Isa Chiroma ya ce mutane ɗauke da makamai sun kaiwa jerin gwanon motocin sojoji da aka aika daga Yaounde domin wanzar da zaman lafiya hari. Harin ya auku ne a kudu maso yammacin garin Manfe a safiyar ranar 29 ga watan Nuwamba, inda suka kashe sojoji hudu. Wani soja guda da ya ji mummunan rauni ya tsira daga harin, haka kuma maharan sun sace makamai masu ɗimbin yawa. Hari na biyu kuwa ya auku ne a Yomojok, wanda bai da nisa daga Manfe a safiyar Alhamis, wanda ya sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyar da soja guda ɗaya. Chiroma ya tabbatar da cewa ƙungiyar masu fafutukar samun 'yanci a kamar ne suka ɗauki alhakin wannan ɗanyen aiki. Chiroma ya ƙara da cewa shugaban ƙasar wato Paul Biya ya aika da dakarun soji masu yawa a yankin domin tabbatar da zaman lafiya da kuma gano waɗanda suka kai wannan hari. Ya ce gwamnati na buƙatar mutane da su bada kowane irin bayani da zai yi sanadiyar kame waɗanda suka kai wannan hari.
To, labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen faɗaɗa shirye-shiryen daɗaɗawa al'umma ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa. Shugabannin Afirka da Tarayyar Turai sun fara wani taron koli jiya Laraba kan batun 'yanci rani, batu da ya janyo hankali sosai. Tun bayan bayyanar wani bidiyo da ya nuna kamar 'yanci rani daga ƙasashen Afirka ta yamma ana cinikinsu a zaman bayi a Libya, wanda ya janyo tofin alawadai a faɗin duniya. Da yake magana kan wannan batu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce abin takaici ne ganin 'yan Najeriya a bidiyon ana cinikinsu a kan silalla kamar awaki a Libya. Najeriya ta faɗa da shafinta na Twitter cewa 'yan Najeriya 242 sun koma ƙasar daga Libya a ranar Talata, kuma fiye da 'yan ƙasar 4,000 da suka makale a Libya ne suka koma gida a bana. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce shugabannin Majalisar Dinkin Duniya da Tarayyar Turai da takwarorinsu na Afirka ciki har da Libya suna tattaunawa kan hanyoyin da za su bi su hana masu fasa kwarin mutane da za su hada da matakan soji da jami'an tsaro domin gano salsalar waɗannan kungiyoyi.
Korea ta Arewa ta saki wani bidiyo da ya nuna shugaban ƙasar Kim Jong-un yayin da yake kallon harbin makami mai linzami mai ratsa nahiyoyi da ake kira ICBM a takaice da Turanci. Rotanni sun ce an harba makamin ne jiya da safe daga wani wuri daga arewacin babban birnin ƙasar na Pyongyang. Sabon makamin ya yi tafiya kilomita 4,500 wanda ya ninka har goma wato haso goma inda tashar binciken da ke sararin samaniya kuma ya yi tafiyar kilomita 1,000 kamin ya fada cikin tekun Japan ta gabashin makudin Koriya. Duk da shakkun da masu fashin baki suka yi kan kwari da tasirin makamin, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa gwajin makamin mai linzami na baya-bayan nan ya ƙara tura duniya kusa da fadawa yaƙi ba nisanta ta daga fitinar ba. Haka nan ta yi kira ga ƙasashen da ke Majalisar Dinkin Duniya su yanke hujjar jakadanci da Koriya ta Arewa. Jakadiyar Haley ta ce shugaba Trump ya fadawa takwaransa na China Xi Jinping ta wayar tarho a jiya Laraba cewa lokaci ya yi da China za ta dakatar da duk jigila ko sayarwa Koriya ta Arewa mai. Da yake magana kan gwajin makamin a jiya Laraba ta shafinsa na Twitter, shugaban na Amurka Donald Trump ya alkawarin kakabawa gwamnatin ta Pyongyang wacce ta zama sanar ware ta kunkumai a wato na kai tsaye ba tare da gudunmuwar wani wata ƙasa ba. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a karan farko shirin tattaki daga bakara kida na Boko Haram da muryar Amurka ta shirya ya isa jamhuriyar Niger inda aka fara haska shi a jihar Maradi. A wannan rahoto da wakilinmu Shu'aibu Mani ya aika mana, babban editor a sashin Hausa na muryar Amurka Ali Mustafa Sokoto ya fara da wannan jawabi.
Wato shiri ne na musamman da yake nuna jajircewa ta mutane da jaraba da Allah yake jarabta su da shi, da kuma musamman nuna mutane cewa duk abin da ake takamar cewa musulunci ne ƙarya ne, ba musulunci bane, ƙarya ne. Ya za ka yi ka ce kana musulunci ka je cikin masallaci da asuba wani yana sallar asuba ya ce Allahu akbar, kai ma ka ce Allahu akbar ka kashe shi, ka ce ko musulunci kake. Na san aikinmu na kafofin watsa labarai guda uku ne: ilmantarwa, nishadantarwa da wayar da kai, su ne babban ayyukanmu.
Gwamnan jihar Maradi Malam Zakaru Umar ya jagoranci bikin nuna wannan bidiyo. Gwamnan jihar ya bayyana albarkacin bakin shi akai.
Sai ce to mun fata wannan abin da muka gani da muka ji ya amfane mu ya kawo canji cikin rayuwarmu.
Mutane da dama suka hallara domin ganin wannan bidiyo a otel Jangwarzo. Gama abin da suke cewa,
ni ne Alhaji Hassan Tawaye mai sai da karfe nan kadro Maradi. Muna ganin wannan abu da ya faru mun ji takaici sosai ga film da muka gani.
Ina da mu shugaban wakilin mutanen karkara, wallahi ma ya bani mamaki wannan abu kwarai. Da da muke jin shi hayo gashi mun gani shi, jama'a ne sun shawo ya kwarai, ya kai mutuka. Allah ƙara sa mata ruwa ta ƙare har abada.
Shu'aibu Mani daga Maradi, jamhuriyar Niger.
A gaida Shu'aibu Mani, torotani daga unguwar Jabi da ke karamar hukumar kwaye kusar da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya na cewa wani mahari ya furma wata makarantar firamare da adda inda ya halaka ɗalibai uku. Wakilin Haruna Dode Biyu ya zanta ta wayar tarho da wani da ya shaida wannan harin, wanda kuma ya nemi a sake sunansa. Ga yadda ta tuna wasu ta kaya.
Ina kwaya.
To na san kana da labarin abin da ya faru.
Ina wurin ma. Wani ya fito ne daga gefen gari. Gefe kamar makarantar yana iyaka da gefen gari. To akwai kofa kuma ta baya. To da ya shigo sai ni so class. To da ya nufi class sai ya samu yara. Sai sun waje jirba kansu da adda.
To da adda ya shigo makaranta?
Da adda ya shigo makaranta. To kafin an ga tsako ta malama kuma tana bakin class sai ta taho. Tana tahowa sai ni sai ta zai sare ta. Sai ta dago hannu sai ta sare hannunta. Already yanzu malamai ta ma tana.
Yanzu kamar yara nawa ne wanda ya jima rauni?
Yara biyu sun mutu. Wanda aka ji mawar ya rai zara kan tantancewa, amma akwai guda uku a ƙasa.
Guda nawa ne suka mutu?
Guda biyu ne suka mutu.
Sannan kuma guda nawa ne suke da rauni yanzu haka?
wanda suke rauni aka guda biyu amma ku san shi duk gaskiya wanda suke kasa
wanda suke kasa ban gane ba wanda aka jiwa rauni
ta san in plan tantance wanda suke yanzu sun gudu ai
haka
yawa wanda aka samu yanzu wanda suka ji rauni din guda uku amma muna samun information a gefe wani siyara sun gurde yawan siyara to ka alana alane wasu ne saboda a tattaro su a ga aikiti ne gabo domin ni da mama ne makaranta ne
to kamar wani mutumin shi dan gari ne ko kuma bako ne
a takaice dai ana cewa Fulani ne
ba dan gari bane ba dan cikin gari bane
ba dan bako ne
kuma ana mun kamar kawa ne gare game da shi ko kuma alamun lafiyar sa lau
to gaskiya akwai alamun kawai irin da shi godon yana kabara su sai yara guda uku
guda biyu da take su sun mutu
guda biyu a takaice sun mutu yanzu ma mun tada daga janaizo
an kama shi ne ko ya aka yi
yanzu aka an kama shi yana hana security
to Allah ya kyauta wani dan garin kwaye kusar kenan a jihar Borno kokarin da Harunan yayi domin jin tabakin kakakin rundunar yan sandan jihar Borno Victor Isoku ya cutura to kan wannan mutumin ki so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin waɗannan matakai ya kamata a dauka wajen samar da cikakkiyar kariya ga makarantu kafin mu bude layukan namu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko daga jihar Kaduna ne. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya aiki?
Alhamdulillah.
Kana magana da Alhaji Ruwa Shehu Kullube daga nan ga Dago, karamin kuma daga jihar Kaduna.
To madalla Alhaji, muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Ni ra'ayi da ka gane ko? Ya kamata kuma mutane su zama jami'an tsaro na kansu. Kuta shi sai ba kama jami'an tsaro kamar ba wasu ba jami'an tsaro da kula da rayuwarsu ba su ma su kula da rayuwarsu saboda mutane da irin su masu shigo a cikin aikata wannan abu. Ni ra'ayi na shi ne su ma jama'a su sai ba kama jami'an tsaro. Allah tsare mu.
To amin madalla mun gode. Muna jihar ta Kaduna har yanzu. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maulalo barka da gare barka da yamma.
Wa alaikum assalamu rahmatullah. Barka da yi Alhaji ya
amun lafiya. Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
Madalla muna jin ka Alhaji.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan batu gaskiya batu ne mai mutukar muhimmanci. Ya kamata a ce su kansu al'umma na unguwanni su rika kasancewa idan akwai makaranta a unguwanni to a rika dan kafa wannan society din jama'a wanda za su tallafa su kansu irin wannan makarantu. Kuma ita kanta gwamnati gaskiya dole sai ta jajirce akan tabbatar da tsaro a makarantu dan idan ba haka ba akwai matsaloli. Ya kamata a ce gaskiya kaman gate an kasance gate din makaranta akwai yan sanda ko sojoji wanda za su rika kula da wannan makaranta ko kuma ba za a samu wannan ba samu ɗan bujilanta wanda za a gwamnati za ta daga san musu wani abu domin su rika zama a kodiyaushe suna zama a gurin nan idan aka yi haka za a samu ci gaba kuma za a gurin tare a tsira tare. Babu lalo ne maka fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mu ma haka Alhaji Musa mun gode kwarai kuma muna jihar ta Kaduna ne har ila yau. Wane ne akan layi?
To Mamun Lalo barka da aiki kuma barkan ka da dawowa aikin safiya.
Yauwa barka da Malam Murtala.
Yauwa sunana Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Madalla muna jin ka Malam Mutala.
to madalla to gaskiya magana ɗaya zan yi shine cewa magana ta gaskiya muna bai malam Muhammadu Buhari shawara kai ya gama shekarun da zai a mulki ya kamata muna da al'umma kalla kusan miliyan 200 a dauki security sai sun kai kusan miliyan 50 a kasar nan magana ta gaskiya duk shekara kamata a dinga recruiting karancin security ne ma Mamun Lalo kowanne fanni ba fannin makaranta ba kowanne fanni zaka ga ana dan samu amma security ya wadata kamar irin kasar Masar da ake janjina mata wajen yawan security to gaskiya za mu samu saukin tadanci haka da fatan za a tashi lafiya
kuma Allah mun gode a Murtala daga Kaduna mun samu sarki da Abuja wane ne akan layi daga Abuja
Yusuf Abdullahi ne dan mutan miyan yako
yawo to muna jin ka Malam Yusuf
gaskiya matsalar tsaro mu ma fara hula muna da matsala saboda gaskiya mutane suna kula da wani abu wanda yanzu in kaga wani laifi ka taimaka ma gwamnati ka gaya musu to karshen da yan sandan nan da ka gaya ba su za su yace su za su gaya mutumin nan wanda yake da laifin nan in ya escape sai a ce me tsakaninka da wani
amma malam yusuf irin wannan kaman duk zargi ne ake yi ana cewa su yan sandan sukan zagaya su je su fada ma su wadancan din
wallahi yan sanda sun yi muguwar lalacewa wanda kai ina jin mu da muke talaka ba mu da yanci mu muka sani saboda yanzu hakan nan Abujan nan ba karamin hadari muke cikin shi ba kaso ka kana yi akwai wasu ma'aikata nan sun rena ka sai su bi a kama gaya ce bilin ka 50,000 sai kalan ji an kama wani aboki na kawai aka zo aka ce wai yana sato mota mutum wannan wallahi ko ke ce bai iya ba kai waya ya an ka bashi ba ni nake rubuta mai suna a sunan waya
to madalla mun gode Malam Yusuf daga Abuja bari mu garzaya zuwa Katsina a kan layi wato wani ne a kan layi
Alhaji Abashe ne mai addu'a
to Alhaji Abashe muna jin ka
ina muku barka da aiki
an wuni lafiya
lafiya lau alhamdulillah
kuma
gaskiya ina barin yau ne na kusan shekara guda ina ta neman kama ku kullum sai in duka wannan lamba amma ban da samu
Allah sarki yau gashi ka samu nasara ka same mu
gaskiya to na yi barin kuma Allah taimaka Allah tsara mana abin nan alheri
mu ne da godiya Alhaji Abashi daga Katsina mun gode kwarai yanzu bari mu je a Ibadan jihar Oyo a can kudu maso yammacin Najeriya wane ne akan layi
Assalamu alaikum
amin wa alaikum salam
sunana Malam dan TDP mazauni nan kara a kinyere kada su biko Aldi
yawa to muna jinka
ina kira ga sauran mu kwarhulla mu taimaka mu jami'an tsaro saboda duk gaba dai irin sanin da mun kai nada jami'an tsaro idan ka nufaci shi da wani bayani kamar kai ba za a saurare ka ba yanzu an gyara gaskiya an gyara sosai yanzu idan ka ji wani abu kana kwarhulla wanda zai cuta mu wani kai kokari ka samu jami'in tsaro ka sheda mishi a doki mataki nan take assalamu alaikum sunana Maru ga dan PDC bazauni kala ake nagode Allah ya saka alheri
amin mune da godiya kwarai to sai jihar Jigawa wane ne akan layi
kana magana da Ma'azi Yalo jarumawan garki Jigawa state
to Ma'azi Yalo muna jinka
ya kokari a aiki
alhamdulillah sai godiya menene ra'ayinka
ra'ayina wannan abubuwan batu da kuke muna munna akan abubuwan da kuke kuma ubangiji Allah ya kara mu karfin gwiwa ne magana Ma'azi ne jaruma hangarki nagode akai Allah tun ba ki ta mu Allah dai wani kunna
kawai to muna godiya kwarai
din da kuke gabatawa
Malam Ma'azi
gabatawa wato na so a ce na samu gabata da ni ma ra'ayina ta daga kare na samu ina fatan dai Allah ta yi kula shi
to madalla
mun
gode Malam Ma'azi Yalo daga jihar Jigawa lambar da za a kira ita ce 2025655 amma kada a manta sai an sa alama ƙari wato plus sai a jiro lambar ga kira mun samu daga Nasarawa wane ne akan layi
ni ne dogo na uwale malafa
to a Malam to dogo muna jinka
ya kamata a yi bincike sosai akan mutanen custom din nan
muna batu ne kan yadda za a samar da tsaro a makarantu musamman ma na primary
okay
Malam Dogo
abin da ya kamata a yi a ebi ma'aikata sosai kamun nan su yi nagode
to madalla mun gode ga kira daga jihar Kano mun samu wane ne akan
alaikum
amin wa alaikum salam
To kana tare da Umar Officer Unguwa Offline mai fata daga Aminan Jihar da kanan jihar Kano. Abinda za a kawo wannan matsala irin ta tsaro a nan makarantun mu, kamata ya sa irin shingaye nan da ake sa na karafuna, duk mutumin da ya shigo a sa masu gadi a daga masa a gani, a sa irin drum din da muke gani cewa jami'an tsaro suna kare kansu, kuma dole ne a samu masu gadi dole zai shiga ai shigar da ke a tambarci me zai a cikin wannan. Ina ganin aka bi irin wannan za a samu yiwuwar kare haddira irin nauna na tsaro. Wannan shine a takaice suna na Umar Ofisa Unguwa Offline mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kano, wato kanan Dabo, na ke cewa mu kwana lafiya.
To mun gode a Malam Umar daga jihar Kano. Bari mu je Gombe. Wane ne akan layi?
Barka da warhaka.
Yawwa, barka da yamma.
An wani lafiya?
Lafiya. Kalaudawa muke magana.
Da Yahuza mai nabati Gombe.
To Yahuza, muna jinka.
Ni shawari na gaskiya ina roƙon gwamnati ta taimaka su mutane da ake so su taimaka da tsaro. To su ba sai an taimaka musu, bai wa a ce mutum yana zama kullum a guri a ce ba a taimaka musu, ba ɗaukan salari, ba wani abu, ba abin da za a taimaka mishi da shi. To gwamnati ya kamata ta leƙa ta gani waɗanda za su taimaka talakawa tsare 'ya'yansu nan, to sai ba an taimaka musu.
To Malam Yahuza, da jawabinka na ƙarshe muka kawo wato ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da waɗanda suka yi niyyar kiran, ma ba su same mu ba. Yanzu kuma sai yayi labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
An zaɓi 'yan wasa bakwai da suka taka rawar gani a Najeriya domin takarar lambar karramawa ta sha'anin wasanni ta ƙasar. Bikin karramawar wanda za a soma karo na farko a tarihi zai gudana ne ranar Asabar mai zuwa a birnin Eko. Wata sanarwa da shugaban kwamitin lambar karramawar Prince Isidore Oduwa ya rattabawa hannu ta ce 'yan takarar sun hada da zaratan 'yan wasan ƙwallon Super Eagles Mikel Obi, Victor Moses, Obafemi Martins, Kyle Ikeme da Ikechukwu Ezenwa. Haka ma a jerin sunayen akwai 'yar ƙwallon Najeriya a ɓangaren mata Asisat Oshiwala da kuma ɗan ƙwallon tebur Aruna Kwadiri. A halin da ake ciki kuma Najeriyar ta ce san ba ta da wani fargaba ko haufi a shigarta gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta baɗi a ƙasar Rasha. Duk kuwa da tana sa ran fitowa a rukuni mai zafi na gasar. A gobe Juma'a ne za a shata jadawalin rukunonin gasar a birnin Moscow. To amma mai horar da 'yan wasan ƙasar Janet Rowe ya ce shi da 'yan wasansa ba sa tsoron kowa a duk rukunin da suka fada. A farkon wannan makon ne hukumar ƙwallon Najeriya ta tsawaita kwantiragin Rowe da wasu shekaru biyu bayan da ya shugabanci ƙasar ta sami gurbi a gasar ta cin kofin duniya. Najeriya ta kammala dukkanin wasanninta na neman gurbi a gasar ba tare da an doke ta ba, yayin da kuma a wani wasan sada zumunci ta doke kasar Argentina da ci 4-2. A Ingila, mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya ce san ba shi da kudirin sayar da zaratan 'yan wasansa Alexis Sanchez da Mesut Ozil a budewar kasuwar 'yan wasa a watan Janairu mai zuwa. Duk da kasancewar kwantiragin 'yan wasan biyu zai kare ne a ƙarshen wannan kakar wasannin, kuma tuni da aka yi ta danganta su da komawa wasu ƙungiyoyin, to amma Wenger ya ce su ba na sayarwa ba ne. Shahararriyar 'yar wasar tennis ta ƙasar Amurka Venus Williams ta musanta duk raɗe-raɗin da ake yi na cewa tana da shirin yin murabus nan ba da daɗewa ba. Venus 'yar shekaru 37 ta sami nasara sosai a wannan shekarar saboda ba ƙanwarta Serena Williams wacce ta ɗauki hutun goyon ciki da haihuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ga wata sanarwa daga gwamnatin Amurka. A wata alama daban na ƙoƙarin Amurka dangane da tallafawa ƙasashen nahiyar Afirka yaƙi da ta'addanci, za a bada tukuicin dalar Amurka miliyan 5 ga duk wanda ke da bayani akan manyan shugabannin 'yan ƙungiyar da ke da alaƙa da Al-Qaida mai cibiya a Somalia, Harakat Shabab Al-Mujahidin ko Al-Shabab. Ƙungiyar da aka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje tun shekarar 2008 na ta yaƙi da gwamnatin Somalia, ta kai hare-hare daban-daban a Kenya. Ita ce ke da alhakin mutuwar dubban Somaliyawa fararen hula. 'Yan ƙungiyoyi masu fafutukar zaman lafiya, ma'aikatan ba da tallafi na ƙasa da ƙasa, 'yan jarida da 'yan farar hula tare da dakarun haɗin kan ƙasashen Afirka masu wanzar da zaman lafiya da ke taimako domin dawo da kwanciyar hankali da ci gaban yankin. A ƙarƙashin ayyana ƙungiya a matsayin ta'addanci, Amurka ta bullo da hanyoyin daƙile hanyoyin da 'yan ta'addan ke shigowa ko fitar da kuɗi. Amurka ta toshe dukiyoyinsu tare da haramta ma'amala tsakanin 'yan ƙasar Amurka da 'yan ta'adda. Amurka ta shirya ba da tukuici ga duk wanda yake da bayani akan wuraren da biyar daga cikin shugabannin suke. Amurka za ta ba da tukuicin na dala miliyan 5 akan kowane ɗaya daga cikin shugabannin da ake neman inda suke, duk wanda yake da masaniya ko bayani akan wurin da Fawad Muhammad Khalaf, ɗan asalin ƙasar Somalia da Sweden, wanda aka fi sani da Fawad Shuangala, Bashir Muhammad Mahmud, kwamandan Al-Shabab da ake tunanin an haife shi a shekarar 1979 ko 1982, da kuma Mukhtar Robo, ɗan shekarar 43, wanda ya yi aiki a matsayin kakakin Al-Shabab kuma yana ɗauke da fasfo ɗin ƙasar Eritrea. Tukuici har na miliyan 3 za a baiwa duk wanda ya san inda Abdullahi Yare yake, shugaban 'yan jarida na Al-Shabab da kuma shugaban jin kwakwab na ƙungiyar Zakariya Ismail Ahmed Hersi, wanda aka fi sani da Zaki Madobe, wanda ya miƙa kansa ga 'yan sandan Somalia a watan Disambar shekarar 2014. Amurka ta tabbatar da cewa za a yi bincike akan duk wani bayanin sirri tare da kare wanda ya ba da bayanin. Idan ta kama a sake masa wuri, Amurka za ta sauya masa wurin zama. Idan kuna da bayani akan waɗannan mutanen, ku nemi ofishin tsaro mafi kusa da ke ofishin jakadancin Amurka a yankinku, ko a layin rubutu na yanar gizo mai adireshin www.rewardsforjustice.net, ko a rubuta saƙon email a info@rewardsforjustice.net. A arewacin Amurka kuma ku kira lamba 1-800-877-3-2-7. Wannan sanarwa ce daga gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
A cikin satukan nan, shugaban Amurka Donald Trump na iya bayyana sunan daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa, wato CIA, Mike Pompeo, da mai gurbin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, kamar da rahoton wasu kafafen yada labarai ke rawaito manyan jami'an gwamnati na faɗi a yau Alhamis. Kafafen yada labaran Amurka da dama ne suka rawaito cewa an dade ana tunanin garan bawul ɗin manyan jami'an tsaro na ƙasa, amma ba a fayyace matakin da Trump ya ɗauka ba. Yayin da aka tambayi Trump game da makomar Tillerson a wata gajiyar da ya tattaunawa da manema labarai a White House, ya ce, "Yana nan, Rex yana nan." Shugaban bai yi wani ƙarin bayani ba. Ministan sadarwar Kamaru Isa Chiroma ya ce mutane ɗauke da makamai sun kai wa jerin gwanon motocin sojoji da aka aika daga Yaounde domin wanzar da zaman lafiya hari a kudu maso yammacin garin Mamfe a safiyar ranar 29 ga watan Nuwamba, inda suka kashe sojoji 4. Wani soja guda da ya ji mummunan rauni ya tsira daga harin, haka kuma maharan sun sace makamai masu ɗimbin yawa. Hari na biyu kuwa ya afku ne a garin Yumujok, wanda bai da nisa daga Mamfe a safiyar Alhamis, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda 5 da soja guda. Chiroma ya tabbatar da cewar ƙungiyar masu fafutukar samun 'yanci a yankin da ake magana da Ingilishi baki 'yan kamaru ne suka ɗauki alhakin wannan ɗanyen aiki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ci alwashin zai kwaso 'yan Najeriya da suka makale a Libya da wasu sassan duniya ta wajen faɗaɗa shirye-shiryen daɗaɗawa al'umma a ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa.
To masu sauraro, mu fa nan ƙarfe 4 na yamma a birnin Washington DC, kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya tani gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shi shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Mr. Skip Sisk. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.